sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na Voice Africa akan mita 102.5 sai FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suke son kama tashar. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Baba Yakubu Makeri. Muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa asusun tallafawa manyan makarantun gaba da sakandare ya ce zai taimaka domin gyara ɗakin karatun jami'ar Jos da gobara ya kona. Kana muna dauke da rahoto akan dokar ta bacin da jihar Niger ta sa a fannin kiwon lafiyanta, sai kuma Maryam Dauda ta shigo da shirinta na kallabi tsakanin rauna, sai sakon da ku masu sauraro kuka aiko muna. Haka kuma muna dauke da labaran da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Har takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa a nan Amurka, Hillary Clinton, ta yi kashedi ga masu kada ƙuri'a da su lura da cewa Donald Trump mai takara a ƙarƙashin lebar jam'iyyar Republican. A kodayaushe kansa kawai ya sani, kuma babu ruwansa da kowa. A jiya Alhamis ne Clinton take faɗar hakan a lokacin da ta je birnin Greenville na jihar Carolina ta Arewa, ɗaya daga cikin jihohin da dole sai ɗan takara ya lashe su kafin ya zama shugaban kasa. Hillary Clinton ta ce shi dai Donald Trump ba zai iya zama haka ba, dole kullun sai ya nemi cin mutuncin mata da marasa galihu. Gashi kuma ya fito fili yana nuna cewar shi mutum ne da ya kamata a yi takatsantsan game da shi. Shi kuma Donald Trump ya je birnin Jacksonville ne a jihar Florida a jiya Alhamis, inda ya yi hasashen idan Clinton ta lashe zaɓe ko shakka babu za a tsige ta saboda sakonnin email ɗinta da kuma zancen gidauniyarsu ta Clinton Foundation a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka. War gidan Trump ɗin Melania ta fito a karon farko wurin taron gangamin mijin nata a jiya Alhamis, tun bayan babban taron jam'iyyarsu ta Republican na ƙasa da aka yi a cikin watan Yuli.
An buƙaci mayakan IS su kamar 5,000 da suka ja daga a cikin garin Mosul na ƙasar Iraki da su ci gaba da dagewa wajen yaƙi, ko da kuwa za a halaka su ne a ƙoƙarinsu na riƙe garin. A cikin wani faifan bidiyo na jawabinsa da aka warwatsa a kafofin duniyar gizo a ranar Talata da ta wuce, shugaban ƙungiyar da ya yi ayyana kansa a matsayin shugaban musulmin yankin Abubakar al-Baghdadi na al-Baghdadi ne yake musu wannan roƙon, inda yake ƙara da nuna musu cewa mutuwarsu a wajen kare aƙidojinsu ya fi kima fiye da a ce sun gudu sun bar fagen daga. Wannan sako daga al-Baghdadi shi ne na farko tun cikin watan Disamban bara, kuma yana zuwa ne a watanni hudu bayan da sojojin Iraki da na Kurdawa suka kaddamar da yunkurin sake kwato birnin na Mosul da ke ƙarƙashin ikon IS tun tsawon shekaru biyu da so gabata. Kafofin hukumomin leƙen asirin Amurka sun ce babu wata hujjar yin tababa akan ingancin wannan faifai, kuma sun tabbatar da cewa ba a daɗe ɗaukar wannan sakon ba.
Wasu mutane ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mutane da suka kubuta a wasu haɗurran jirgin ruwa sun shaidawa Majalisar Ɗinkin Duniya sama da bakin haure 200 ne suka nitse a lokacin da wasu jiragen ruwa su biyu suka nitse a gabar tekun Libya. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira sun isa ƙasar Italy. A ranar Alhamis kuma sun ce jirgin ruwan da ya ɗebo su mutane na ciki sama da 100 ya kife ne a wato sa'o'i kaɗan bayan da ya baro Libya, a cewar Karota Sami, mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. An tsamo wasu mata guda biyu da ransu a cikin teku, kuma sun shaidawa masu aikin tekun cewar jirgi da ya ɗauko su wani jirgi ne na daban wanda kuma ke ɗauke da mutane kimanin 120. Ana kyauta zaton cewa akasarin mutanen da ke cikin jiragen ruwan duk 'yan ƙasashen Afirka ne. Wannan haɗarin na baya-baya ya kawo adadin rayukan da suka salwanta a kan tekun Mediterranean zuwa 4,220 a wannan shekarun kawai na 2016. A shekarar da ta gabata ta 2015, jimlar mutane da suka mutu sun kai 3,777 a cikin tekun na Mediterranean.
Babban kotun Birtaniya ta girgiza ta girgiza masu goyon bayan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar kasashen Turai a kuncin da ta yanke jiya Alhamis cewa dole ne gwamnati ta tuntuɓi majalisar dokokin kafin ta ci gaba da shirin ficewar kasar daga Turai. Masu goyon bayan shirin ficewar da aka jefa kuri'ar a kansa a watan Yuni sun ce za su ɗaukaka ƙara a kan wannan hukuncin. Prime Minister Theresa May ta ce a cikin watan Maris na shekara mai zuwa idan Rabbana ya kai mu za ta yi amfani da shirin doka mai lamba 50 ta Lisbon don fara shirin ficewa tare da tattaunawa akan kawo ƙarshen zaman Birtaniya a cikin ƙungiyar ƙasashen Turan. Hukuncin kotun ya zama abin ɓacin rai a wurin Prime Minister May, kuma an soma nuna shakku akan ko za ta iya kammala dukkan matakan da ake bukata na fitar ƙasar kafin lokacin da aka gitta ya kammala. Sai dai ofishin Prime Minister bai bata lokaci ba wajen mayar da martani, inda wani kakakinta ya ce me tana kyautar zaton za ta iya jawo shirin dokar na 50 kafin ƙarshen watan Maris. Ya ce gwamnatinta tana shirin ɗaukar ƙara a kotun ƙoli a cikin watan Disamba idan mai duka ya kai mu. Labaran duniya ke na uku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar rahotannin da batun gurin wato gudunmuwar da asusun tallafawa manyan makarantun gaba da secondary ya ce zai bayawa Jami'ar Jos wanda ɗakin karatunta ya ƙone. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gidauniyar da ke tallafawa makarantun gaba da sakandare wanda aka fi sani da TED Fund ta yi alkawarin gyara ɗakin karatu na Jami'ar Jos da ya ƙone ƙurmus a makonnin da suka gabata. Babban sakataren gidauniyar Dr. Abdullahi Baffa ya bayyana haka ziyarar gani da ido da ya yo tattaki zuwa Jami'ar ta Jos. Dr. Baffa ya bayyana takeicinsa kan irin barnar da wutar ta yi a babban ɗakin karatun na Jami'ar Jos, inda yake cewa
na gani hakika wannan gobara ta yi mana barna ba kaɗan ba. Dukkan littattafan da suke wannan wuri da na'urorin kwamfutoci da suke a wannan wuri da kujeru da sauran kayayyakin wuta duk sun ƙone ƙurmus. Wannan ba ƙaramin tashin hankali ne ba mu a wurinmu, musamman hukumarmu da kasancewar ita ce take samar da tallafi domin bunƙasa ilimi mai zurfi.
Akwai wani tallafin da hukumar ku za ta bada?
Mafi karantin abin da za mu yi shi ne wannan library duk abin da ya ƙone mu dawo musu da shi, duk abin da ya lalace mu gyara shi, shi ne abu mafi karanci da za mu yi na tallafi. Wannan hukuma ta mu ta ɗauka a kan kafaɗinta cewa duk abin da za a yi mai yiwuwa na a gyara wannan library ta koma kamar ba a yi gobara ba za mu yi shi a ƙarƙashin wannan hukuma.
Babban sakataren gidauniyar tallafawa karatu mai zurfi a Najeriya kenan Dr. Abdullahi Baffa. Shi ko shugaban Jami'ar ta Jos Farfesa Sebastian Maimako ya ce duk da shike ba zai iya kiyasta yawan dukiyar da aka rasa wannan ibtila'i ba, sun dai buƙaci manyan malaman jami'ar su ba da miliyan guda guda yayin da sauran malamai da ɗalibai su ma za su ba da tasu gudunmuwar.
Muna halin mai wuya don abubuwan da 'yan makaranta za su yi amfani da shi babu, domin kasan in ba library karatu na da wuya. To a yanzu ɗalibanmu wanda wannan sashin nasu ne ba inda za su shiga su samu littattafai da waɗansu abubuwa wanda zai taimake su a karatu. Littattafai dai sun kai 80,000 a wannan wurin da suka kone, banda wanda suna cikin departments da kuma faculty a sashin library kenan kawai.
To tun lokacin da aka samu wannan bala'i ku wani kokari kuka yi domin ku ga kun taimaka?
Mun yi launching akan cewa university community muna nan muna kokarin mu yi abin da mu za mu iya yi, tara kuɗi tun daga kanmu har zuwa 'yan ɗalibanmu.
Shugaban Jami'ar Jos kenan Farfesa Sebastian Maimako. Na kuma zan tada wani ɗalibi da ke karatu a Jami'ar ta Jos don jin halin da suke ciki.
Suna na Rilwanu Sani. Wannan matsala ta shafe mu sosai sosai, saboda yanzu kaga ma takardun da suke hannu na yanzu an ce mu saki photocopying duk document da muka registration da komai da komai wajen karatu aro muke. Yanzu muna cikin an fitar da mu an ce wajen su za su yi, muna department na education ne, so muna roƙon gwamnati ta sa hannu da Allah ya gyara mana da gaggawa.
A kwanakin baya ne dai gobara ta lashe babban ɗakin karatu na Jami'ar ta Jos da wasu ofisoshi da kwamfutoci da wasu sakamakon jarabawar ɗalibai na kusan shekaru 40. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla a gaida Zainab Babaji, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
alifawan sarki iduna gabare galale yamma ga kuya ta agarin su ummar tulku haba mutan gari ku gada mai gidan su ummar tulku ku tsaye ma ummar tulku ya tsaye juma ya tsaye yanka ji kuma bidocin kafa da tsaye kaushi sai man shanu ba kwanna tare nan zai kwana
yanka ya
mai kashe giwa wata giwa tana gudu wata giwa dan domo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan domo saurabu wale bi balewa dan domo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya
to da gaba
wandala na tsayi irin madan da ka ima duna sai gunta kwatsu ummar tulku kuma sai ya yi wanda abisa hausa madarigima ta ilke julin ya babuguwa ta miri da dam mai shanu kashe gado to ko daga kashe ande ba da son raina ba
to Allah cikan marigayi dan ana ce a can jihar Niger ko gwamnatin jihar ce ta ce ta kafa dokar ta baci akan tabarwarewan kiwon lafiya a jihar ga Mustafa Nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton
a yanzu haka dai al'amuran kula da lafiyar al'umma na ci gaba da kasancewa cikin wani yanayi mara kyau a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya bincike dai ya nuna cewar manyan asibitocin gwamnatin jihar Niger na cikin halin karancin magani da sauran kayan aikin kula da lafiyar jama'a sannan a ɗaya gefen su ma jami'an kiwon lafiyar ba sa samun kulawar da ya kamata Malam Muhammadu Sani wani magidanci ne da a kwanan nan matarsa ta haihu a wani asibitin gwamnati da ke cikin garin Mina ga abin da yake cewa
daga gidana zuwa asibitin ba a yi minti biyar ba da aka kai ta asibitin
ta asibitin ta gwamnati ce
sai aka kawo ta ana ajiye ta sai aka rubuta wata takarda aka cika mana ita da rubutu sai aka ce in je in sayo waɗannan magungunan da aka rubuta mani to na dawo din kenan da waɗannan magunguna wajen na naira 2,700 to shikenan magana a bani mata na sai aka ce mani sai na bada naira 6,000 na ce na menene aka ce na karba haihuwa ta haihuwa a asibiti me aka yi mata ko ruwa ba a sa mata babu abin da aka mata ana azaya ta kan gado ta haihu
to hatta ita kanta gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da al'amura sun tabarbare a fannin kiwon lafiyar jama'a a jihar domin kuwa har ta kaddamar da dokar ta baci a ma'aikatar lafiyar jihar Niger kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya bayyana jim kadan bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar
yanda yanayin asibiti suke yanzu mutane wahala suke wayansu asibitin ma ba gadan kwana wayansu ba kayan aiki mutane sai suna wahala sai mutuwa suke shi yasa aka sa wannan dokan
amma yanzu shekara kusan biyu kuna kan mulkin nan yasa sai yanzu kuka dauki wannan
shekara ɗaya yanzu muke mulki shekara ɗaya ba mu kai biyu ba abin da yasa muka dauki wannan matakin yanzu irin zagayen da aka yi shi ya duba yanda yanayin mutane suke wahala
kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce wannan tsohuwar matsala ce da suka gada amma suna kokarin shawo kan al'amarin
ayin fiye da shekara goma ba ƙara dokan ba dauki ma'aikata cikin hasitocin mu ba duk da cewa mutane suna mutuwa sannan kuma kudin da ya kamata a ce ana biyan ma'aikatan kiwon lafiya su ma'aikata din ba biyan su isasshen kuɗin da ya kamata a ce ana biyan su akan salary scale nasu da ake cewa commerce da conhes. So mai girma gwamna ya gan cewa insha Allah idan ba yi wani abu akan wayannan abubuwan ba zai wuya mu samu irin abin da muke so. Inganta cibiyoyin kula da lafiyar jama'a dai na daya daga cikin manyan alƙawuran da zababbun shugabannin siyasa ke yi ma jama'a a lokacin yakin neman a zabe su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To a gaida Mustapha, har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 15. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Dr. Zainab Abubakar Atiku Bagudu, uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, wanda ke yin fadakarwa akan cutar sankara ko kansa a turanci, karkashin wata kungiyar ta mai suna Medicaid. A shirin namu na yau za ku ji karashin wannan hirar, inda na fara da yi mata wannan tambayar. To kuna samun taimako daga kasashen waje kamar wasu manyan kungiyoyi ko cibiyoyin kiwon lafiya haka?
Eh gaskiya ana samu da wani lokaci zaka ga sun kawo kaya a ce an ba gwamnati na samu mu ma gidauniyar mu tana samu. In kana aiki daidai yadda ya kamata kana nuna duk abin da ka samu ga yadda muka yi da shi in sun zo sun duba ta haka zaka san waye ne gaskiya kuma waye wanda ke yin irin wannan aikin bisa rashin gaskiya. Idan kana yin gaskiya kungiyoyin waje masu ba da taimako in sun zo sun duba shin ina kuɗin da kuka samu ya kuka kashe shi. Wani lokaci ba kuɗi ne ba kayan aiki ne za su ka safin hannu ba zai wuce safin hannu ba ma amma ko shi taimako ne babba. Tunda in an rage wannan nauyin muna iya mu kai kankara muna iya mu yi wasu abubuwa da shi akwai dai taimakawa a ciki. Shi yasa duk abin da mutum yake yi in ka rike gaskiyanka riƙe amanan jama'a alhamdulillah ba abin da zai faru kuma sai ka ga ya al'amarinka ya ci gaba da shi ka samu ci gaba dai.
Dokta na san kun sha yin fadakarwa ko bayani game da ita wannan cutar ta sankara musamman ma ta sankaran mama. Shin ko zaki ƙara yi ma masu sauraro bayanin an gano abin da ke haddasa wannan cutar ko yake janyo ta?
Gaskiya ba za a iya ce lalle lalle ga abin da ke jawowa ba babu shi illa akwai wasu halayya na rayuwa wanda mutane ke yi yanzu da ke sa an fi samu ana gadon shi amma kuma yadda muka sani ciwon mata ne cikin kashi 100 za ka samu 99 mata ne guda ɗaya sai ka samu namiji. Ina magana sankaran mama kenan.
Oh maza ma suka yi kenan.
Maza sukan samu in ka aje mutum 100 a ciki 99 zaka zai zama na mata ne amma guda ɗayan nan namiji ne. Maza ma na samu tun da su ma suna da nono. Iyaka dai zaka ce ba kaman na mata ba amma dai suna samu kuma baya da yawa kaman yadda da mata haka. Abincin da muke ci yanzu abincin mu ba mai lafiya ne ba akan sa magani a ciki dabbobin mu ma ana ba su magani ana ba su antibiotic din nan yaɗan mu suna sha wanda kakannin mu ba su sha ba komai dai ya zama na
kamar irin abincin gwangwani kenan da ake
ce ba da abincin gwangwani da cin nama da yawa ba a cin ganye yadda ya kamata a rage ganye a yi ta cin nama dai. Sai irin abincin kuma na banda na gwangwani irin wanda aka dade aka aje an sa magani a ciki don kar ya lalace wannan shinkafan da muke takama da shi a jihar Kebbi yanzu mu dai alhamdulillah mun daina siyan shinkafa daga ko ina duk shinkafan mu wanda muke noma ne a nan wannan da ake kawowa daga kasashen waje da ya wata da watanni an aje shi a cikin jirgin ruwa daga can kamin a kawo ya dade duk abubuwan nan ba su ne ke kawo mana rashin lafiya da muke samu yanzu ban ce na kasan waje bai da lafiya ba yana da lafiya amma in an yi shikaci shi a lokacin ba sai an aje ba ko da aka zo aka bincika an tarar da wasu shinkafa an aje shi sama da shekara 9 aje haya za a yi jikin mutum ya samu lafiya in ya ci irin wannan abincin. Saboda haka yanzu duk irin wayannan tabi'o'in su ne ya kamata a daina su taba su giya rashin motsa jiki a zauna a gida yara na wasa a game suna wasa a iPad ba sa fita su motsa jikinsu. Shaƙi iska mai lafiya duk irin abubuwan nan ne suka zo suka damu rayuwarmu.
Bayan ga wannan gidauniyar da kike da ita da kuma aikin asibiti da kike yi, akwai wani abu da kike yi a jahar ki da kike yi wa jama'ar jahar ki?
Wallahi babu wani abu da zan ce kuma banda wannan. Iyaka dai yanzu mu dai rayuwarmu muna nan tare da ƴan jahar Kebbi, duk abin da ya kamata a yi musu tsakani da Allah sai inda ƙarfinmu ya tsaya. Ba mai gida na goyen baya. Da kuma mu tabbatar da cewa matan jiha sun samu ci gaba.
Masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da Dr. Zainab, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa ƴan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babban baƙuwar tamu Dr. Zainab Abubakar Atiku Bagudu da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
An gaida Maryam Dauda da bakwarta. Yanzu mun zo ga labarin da suka ɗauki hankulan jaridun na Amurka. Ga kuma Nasiru Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan sati, za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnati ta tsegunta wa masu shirya kamfe na Clinton. Wani jami'in ma'aikatar shari'a ya bayyana bayanai ga masu shirya kamfe na Hillary dangane da irin ƙalubalen shari'ar da Clinton din za ta iya fuskanta akan email na sirri, kamar yadda ya bayyana a wasiƙun email da WikiLeaks suka bayyana a ranar Laraba. Wanda hakan na iya nuna zargin son kai da jami'an gwamnatin suke aiwatarwa. Mataimakin babban mai shari'a Katzik shi ya tura da matashiyar ga jagoran kamfe na Clinton John Podesta a watan Mayu na shekarar 2015, inda yake nuna masa cewar gwamnati za ta jinkirta bayyana wasiƙun email na Hillary Clinton. Sai kuma malaika jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito mutumin da ake zargi ya harba ƴan sanda guda biyu har lahira yana da tarihi da jami'an ƴan sanda, wanda ake zargin da harbe wasu ƴan sanda guda biyu mai suna Scott Green a garin Des Moines, garin da ke da mafi yawan mutane a jihar Iowa. A ranar Laraba, ta hanyar kwantan bauna, ya samu hayaniya da jami'an ƴan sanda a filin wasan ƙwallo sati biyu da suka wuce, inda yake zargin wasu ƴan kallo sun sace masa tuta. An bayyana sunan ƴan sandan da ya harbe guda biyu, na farko ɗan sandan garin Des Moines, Sergeant Anthony Baminio, da kuma na Avondale, Officer Justin Martin. ‘Yan sanda sun bayyana cewar a bisa alamun yadda kisan waɗannan ‘yan sanda biyu a ku, Scott Green ya mamaye su ne ba da zato ba. Sai kuma malaika jaridarmu ta ƙarshe a wannan mako da Washington Times. Jaridar Washington Times ta rawaito labari na farko da yake bayanin tseren da ‘yan takarar shugabancin ƙasar Amurka ke bugawa, a yayin da zaɓe ke matsowa kusa da ƙarshe. ‘Yan takarar da manyan masu goya musu baya suka bazama loko-loko na ƙasar Amurka domin yin kamfe da kira ga magoya bayansu da kar su yi sake su dage domin nemo ƙarin magoya baya. Tsukewar ratar da ke tsakanin ‘yan takarar da kuma juyin da ake samu a wasu jihohi ya jawo canje-canje ga ‘yan takarar da masu goya musu baya akan irin jihohin da ya kamata su mai da hankali wajen yin kamfe ta hanyar tallace-tallace a gidajen talabijin ya zuwa ranar ƙarshe ta zaɓe. Sai kuma labarin da jaridar ta rawaito na cewa yawan ‘yan ƙasar Afghanistan da suke rasa mazauni yana ƙaruwa da kuma ƙara ya mutsewa, inda jaridar ta rawaito labarin Abdulhamid, ɗaya daga cikin wanda ya gudu daga arewacin birnin Kunduz a wannan watan sakamakon faɗace-faɗace tsakanin jami'an tsaro da kuma ‘yan tsagerun yankin na tsahon kwanaki. Yanzu haka yana Kabul, mil 200 tsakaninsa da gida, inda yake kwana a tenti yake samun abinci ta hanyar ‘yan agaji. Yana ɗaya daga cikin mutanen da ƙungiyoyin agaji ke faman ƙoƙarin kawwamewa. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Nasir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa mu zama lafiya.
To Nasir, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana kuma.
Assalamu alaikum, mai magana Muhammad Awali wa zan yi karamar hukumar Toro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah ku yi kasafanni na ga sanatocin mu na Najeriya. Ta dokar da zai wani dan majalisa da iyawa su kuma za fa ko ya zarce su ba. Ta masa dokar koro shi daga gida, koro shi daga cikin majalisa, ko kuma ta masa tara mai sabar yawa. Saboda abin da ake bayarwa ake ba su wani zuzuru ba zaɓu wallahi yau shekara guda da rabi ke nan muna mu ɗan majalisa ko ganin sa mu ta iya bada ganan ki zai kuma lalla mai gida mu da tsaya ne mu.
Assalamu alaikum, mai magana Hudu Muhammad Bello da karamar hukumar Tonga a jihar Taraba, shugaban jihar Bauchi na jihar Taraba. Bincike da aka ce za a yi dangane da ainihin wa'adda ko jami'an tsaro wannan suke cin zarafin yan gudun hijira. Yana fatan wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari adali mai kamanta gaskiya da adalci, to za a zaƙulo wa'adda suke wannan aika-aika kuma mu hukunci daidai da laifin.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alhaji Amir Muhammad Inuwa wanda aka fi sani da Ahmadu Kafinta kofar garin Bulango. Magana ta ita ce wannan da ake cewa kamfani na Kedko wato nan wanda suke ba da wutar lantarki a Najeriya, to gahi mu falafalan mu sun zube da hewarin gyare-gyare kuma sun ce mana mu mun zo mun hada kuɗi, sun ce he mun hada kuɗi mun yi wannan gyara, ko mun hada kuɗi mun yi gyara, akalla yanzu daga yin wannan gyara mun kai kuɗi ya kai 1800 kuma ko wutar awa ta fara ke da sisi da kuma suna so mu yaya ta a duniya ne ko kuma me da ka tulura.
Mai magana Alhaji Lawla Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta Shehu Maiduguri. Ke Hausa ko san min da sako na ga bankin Raya Afrika na muna yabo da jinjina da godiya da bashin da suka fara hisuwa na dala biliyan 1 ga kasa ta Najeriya domin mu farfado cikin komada da bubbugewa da kakkarewa tattalin arzikin kasa da ya same mu Najeriya, tare da jin daɗi na kuma dala biliyan 400 suna nan te bayan watanni 4 ga kasa ta Najeriya. Da fatan Allah ya taimake wa gwamnati ta Buhari da jama'an Najeriya da sauran kasashen Afirka.
To madalla, da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Jakadar Kenya a Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ya ce babban hafsin sojan Kenya da ke jagorancin rundunar kiyaye zaman lafiya a Sudan ta Kudu a lokacin da fada ya barke a kasar a watan Yuli, amma da shi saniyan ware ne akan gazawar sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wurin kare fararen hula a kasar. Jakada Makaria Kamau ya shaidawa manema labarai cewa binciken da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi don binciken lamarin da ya faru a ranar 8 zuwa 11 ga watan Yuli an dai ne kawai, amma daman can an riga an san manufar da ake son a cimma. Wata hukumar bincike mai zaman kanta da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kafa ta ya dora mata, wato ta dora laifi akan rashin ingantaccen shugabanci a bangaren mayakan wato manyan hafsoshin soji na zaman lafiya, wanda hakan ne kuma ya sanadiyan barkewar fadan da ya janyo har aka kashe mutane kamar 300 a kasar. A ranar Talata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada sanarwar cewa a sakamakon binciken da aka gudanar ta yanke shawarar gaggauta mai gurbin babban kwamandan sojojin kiyaye zaman lafiya wanda ke wurin, wato babban hafsin sojin kasar Kenya Lieutenant General Johnson Moguwa Kimani Ondienki. Yar takarar jam'iyyar Democrat a zaben shugaban kasa a nan Amurka Hillary Clinton ta yi kashedi ga masu kada ƙuri'a da su lura da cewa Donald Trump mai takara a ƙarƙashin leman jam'iyyar Republican a kodayaushe kansa kawai ya sani kuma babu ruwansa da kowa.
To madalla, da taƙaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Hadiza Kyari da ke Laurel, Maryland a nan Amurka, na da so mahaifiyarta Hajiya Sahura a wani asibiti da ke nan Baltimore. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Baba Yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato John, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da rana wato ƙarfe 4 a jimu da wani sabon shiri